الحديث الثامن والعشرون عن ابي جمل عن ابي مجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوتنا فقال أوتيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يئس منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وأن حديثنا أشرين لتفت أنكر قد أبون جيش أبون جيش هنا الإرباب ابن سارية يتي وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة النبي يا إيمان وأذي ون وأذي مي مهم من تنبكي أو ترواية موعظة بلغة وأذي مي إثروة وأذي مي جمتروة النبي أتكن تيك يوا صحبه وأذي دقى لوك تيزو لوك تي إدم بكاتا حتى كاما أو ترواية تحديث أكنون ون وأذي النبي يا مسكيني باهم صلى أصبعي an kammala sallan asuba sai waiwo yana musu wa'azi wani lokacin idan yaso musu wannan wa'azin ya kawo kan membarin juma'a dan ya faɗa karfi da su dan a nuna maka ba wai sai juma'a bane kawai ake hawo membari duk lokacin da bukatar ta kama zaka faɗa da al'umma ka hawo membari kai inna alhamdulillahi dinka sai ce wato annabi sallam ya yi mana wa'azi wajilat minha alqulub wadda zukata suka tsorata wato minha daga wannan wa'azin wa zarafat minha alayun haka idanu suka zubar da hawaye a sakamakon wannan wa'azi wato wa'azi mai tasiri kenan wanda ke ratsa zuciya ya sa su suna wato kukan zuci suna kukan idanu kuma fa kunna ya rasulullah sai muka ce da shi ya ma'aikin Allah ka annaha mau'izatun muwaddi'in wannan wa'azi da kake mana kamar wa'azin mai ban kwana ba mu labari idan Allah zai karbi rayuwanka ne wato sun zo wa'azin ya ratsa su yadda yake nuna musu takaicin aikin sa yadda yake nuna musu lagwadar da ke cikin aikin da'a to shi ne suke jin kamar ma wato kalma ce daban kwana yake musu irin yadda yake musu wa'azi ka annaha mau'izatun muwaddi' fa'usina to kai mana wasiki da yin rukun wani abu wanda zai tara mana alkhairin duniya da lahira gaba ɗaya fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi wassam'i watta'ati وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ da me yawanci ce su ababe nawa na farko shi ne ne taqwa Allah na biyu ba as-sam'u wat-ta'ah duk abu ɗaya ne ya umarce su da ababe guda biyu ne usikum bi taqwa Allah ina muku wasiki da taqwa da jin tsoron Allah taqwa ko shine kiyaye dokokin Allah ta'ala wassani watta'a kuma ina muku umarni da ji da bi ku bi wa in ta'ammara alaikum abdun ko da bawa ne ya zama shugaba gare ku ya zama sarki gare ku to lalle ku ji abin da ya faɗa ku yi biyayya dangane da umarninsa matukar bai saba ma Allah ba matukar bai saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsari kenan na shugabantar al'umma lokacin da duk aka ce ga wani mutum an sa shi ya zama shugaba ga al'umma a musulunci wajibi ne al'umma su masa da'a sai fa in yayi umarni da saban Allah to sai su kyale ba za su bi shi ba cikin abin da ya umarni da shi na saban Allah in ya umarni da saba wa manzon Allah sai ya kyale duk yadda muke kaunar ka son da muke wa annabi ya fi naka don haka ba za mu kyale umarninsa ba don mu karbi naka an fahimta ku annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum lalle wanda duk ya rayu a cikin ku rayuwa mai tsawo fa sayar ikhtilafan kathira da sannan zai ga safani mai yawa wannan kamar annabi na ba su labarin rabuwa da al'ummar musulmi za su yi tun kafin abin ya faru cewa cikin ku duk wanda ya dogon kwana zai zo ya ga safani mai yawa cikin al'umma don haka menene magani menene wato rigakafin da ya kamata a baka kafin ma sabanin ya zo, menene maganin sabanin da zai fitar da kai daga cikin sabani? Shine sai fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Da mutane sun yi sabani, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, ku rabu da kowa fa alaikum bi sunnati, ku je ku rike sunnata. Wanda duk ya rike sunnar ku bi ta da shi, wanda duk ya rike ta ku jale. Fa alaikum bi sunnati, to lallai ina umarnin ku da rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin, da sunnar halifofina masu sirriya. To wanne halifofin sa? Abubakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Wannan sune halifofin Annabi. Duk mulkin da ya biyo bayan wannan sunan sa mulki ba a kiransa da sunan halifanci. Wannan mulkin sa ya ta bamban da sauran, don su khilafa ne na nubuwa. Halifantar Annabi suke yi, sauran ko mulki kawai suke yi. Kaga wannan ya ta bamban da mulki. Zuke sa waɗanda suke tsayawa kan waɗannan su ne halifofi. Idan ka lissafa shekarun da suka yi gaba ɗaya, za ka samu shekaru ne 30 su duka. To wannan shekaru 30 da dama Annabi ya ce su ne lokaci na halifantar Annabta, lokacin khilafa na nubuwa kenan shekaru 30. Yake daga baya kuma sai Allah ya mayar da abin ya zama mulki ga wanda ya ga dama. To a tarihin sai ka samu waɗannan sahabban guda huɗu su suka mamaye wannan shekaru 30. Waɗansu malaman tarihin suka ce a'a, waɗannan sahabbai guda huɗu sun mamaye shekaru 29 ne da wata 6 ko da wata 8. Al-Hasan ibn Ali, bayan Ali ibn Abi Talib ya kau shi ya zama halifa, to shi kuma ya yi wata 6 ne ko wata 4 ne, shine dai cikon wannan shekaru 30 din. To da ya ga rigima ta yi yawa, sai ya sauka daga shugabancin ya bar ma Muawiya, ya ce Muawiya zai rike dan a zauna lafiya. Haji masu yi dan Allah ke shi aka yawan baya, ya ce ya haƙura, tun da ya ga dai kan mutane ba za su haɗu a kai shi ba, ga yana da abokin takara, ya bar wa wancan abokin takaran, shi ya zo ya yarda ya masa biyayya a tafi. Ba ta hanyar aljanna ake ba, dan me za ka yi ana rigima a shugabanci? Za a aljanna haka ana rigima? To saboda haka sai waɗansu suka ce wannan idan ka haɗa har da wannan watanni da Hasan ibn Ali ya wata 6 ne, wata 4 ne, idan ka haɗa da nasu da waɗancan shi ne za ka samu shekaru 30, shi ma sai zanto na cikin khulafa'ur rashidin. Amma wannan wata magana ce cikin maganganun malamai. Saboda haka ya ce ku rike sunnar halifofina ar-rashidin masu siyarwa, al-mahdiyina ababen siyarwa, abdu alaiha bin nawajib, ku rike wannan sunnata wa bin nawajib da haƙoranku, wa iyyakum muhdathatul umur. An-nawajib ne haƙoran da muke kiran su fikoki idan an tashi fassarar Hausa, domin galibin dan adam yana yin haƙora ne 32. Galibin dan adam wani ya iya cin haka ko ya kasa cewa haka, amma dai mafi yarin jari cikin mutane su ne masu haƙori 32. To biyan nan na farko, na gaba, na ƙasa da na ƙasa, na ƙasa kai da na sama, su ne Laraba suke kiransu as-sanaya. As-sanaya biyan farko, na sama da na ƙasa, as-sanaya. Daga nan sai ɗaya a gefen dama, na ƙasa da na sama, da kuma ɗaya a gefen hagu, na ƙasa da na sama, su kuma ana kiransu ar-ruba'iyya. Mun samu nau kenan ya shida takwas da kuke kirgin bibi da gwamnati. To daga nan wurin sai mai bima wannan a gefen dama kasa da sama, da ko mai bima wannan a gefen hagu kasa da sama, su ne ake kira annawajib, ko kace al-anyab, ko kace annawajib. Galibi idan ka tashi rike wani abu da karfi baka so a kwace maka, ko kana so ka bude wani abu mai karfi da haƙoranka, da su kake amfani din sun fi karfi. To su ne annawajib. A cikin waɗansu dabbobi akwai wanda suke farauta da irin wannan. To shi ne Annabi ke cewa dukkan cikin tsuntsaye wanda yake da na a wato cikin asiba, dukkan wato dabbobin daji, duk wanda yake da na yake da wannan al-anyab kenan, to haramun da shi namansa, saboda yana farautar mutane haka da ƙarfi. yana farautar wani ya mayar da wani abincin sa kenan, to ba za a mayar da shi abincin shi kuma sai dai idan zai fice ka kai shi. To sauran hakoran da suka rage idan kuka lura yanzu mun samu goma nawa kenan, sha biyu. To sauran goma da suka rage na dama da goma da suka rage na hagu, to su ne ake kiransu al-abrar, al-abrar a larabci. To a takaice dai yanzu ne mun gane me annawaji abdu alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdathatil umur, lalle ku kiyayi muhdathatil umur fararrun al'amura, waɗansu al'amura da aka kago su wanda da can babu su a farkon musulunci. Fa inna kulla bid'atin dalala, domin kowace irin bid'a bata ne, wato babu wata bid'a wadda take kyakkyawa, dukkan bid'a bata ne. Sai dai kawai ake wata ta fi wata girma, wani batan ya fi wani batan girma, amma dai dukkanin su fata ne, babu wani aiki da zaka yi na bid'a ka kusanci Allah da shi ko Allah ya baka lada ba zai yi ba. An gane ku? Wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Tirmidhi, wa qala hadithun hasanun sahih. To kaga wannan hadisin yana daya daga cikin hadisan da suke nuna wajibcin bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da Annabi ya ce alaikum bi sunnati, lafazin alaika kuma ism ne, ismul fi'l ne, ismu fi'l al-amr, wal fi'l min asma'ihi alaika wa hakaza dunaka ma ilaika, sanin da Ibn Malik ya faɗa. Idan kace alaika ko kace ilaika ko kace dunaka, duk ma'anarsa dai rike wannan abin. Allah ya yi wa allazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum, yani i'tanu biha, ku kula da kawunan ku, mana ku himmatu wajen gyara kawunan ku. To haka na annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin. Mai tambaya zai iya tambaya cewa shin akwai bambanci tsakanin sunnar annabi da sunnar halifofi masu shiryarwa? Ku duk ɗaya ne. Annabi ya ce alaikum bi sunnati, bai sa nan ba sai ce me, wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin. Yanzu da aka samu Sayyidina Abubakar ya ba da fatawa wadda ta saba wa dukkan sauran sahabbai, ko Umar ya ba da fatawa ta saba wa sauran sahabbai, ta sauran sahabbai na ɗauka ko ta Umar ɗan Khattab? Shin ana nufin waɗannan halifofi masu shiryarwa abinda kansu ya haɗu a kai, ko kuma abinda kowa ya ba da fatawa a karan kansa daidai yake da ake annabi ya ce dole ne a bi abinda kansu ya haɗu a kai? Waɗannan sahabbai guda hudu idan kansu ya haɗu a kan mas'ala ta addini, to ba za ka ga ta saɓawa nassin Alƙur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa aka ce a bi sunnar annabi kuma a bi sunnar su. Amma idan Abubakar ka ɗaya ba da fatawa, ko Umar ka ɗaya ba da fatawa, ko Usman ko Ali ka ɗaya ba da fatawa, wannan dole sai an gwada, sai an gwada ta da nassi, ta dace shi ke nasi. Amma kansu ya haɗu, to da wuya ka ga cewa sun saɓa ma nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne ma'anan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin.